shirka ita a masallaci sai koma gida ya nafila sai haka ma nafila isha idan gida zaka tafi an fi son kai ta gida dan haka annabi ki amma in wani wajen zaka tafi to sai kai ta nan karfa manta sannan wa rak'atayn ba'da wal fajr rak'atayn fajr nafilfili da ake yi bayan alfajr ya kito manzo Allah gida yake kenan idan baka cikin masu towowa masallaci kafin alfajr ya kito sai alfajr ya kito kake towa masallaci to a gida zaka yi rak'atayn alfajr amma idan masu towowa ne kai ga wurin masallaci ko kai ne mai kiran sallah kin karfe hudu ka towa masallaci kaga sai a masallacin zaka shi ko annabi baya zuwa sallah asuba sai ma Bilal ya je ya ce masa ya maikin Allah lokaci yayi annabi yana gida ko da alfujir ya ke tun sai nafilarsa a gida in yayi kuma sai ya kashin gida kuma yadda wannan amma akan daman sa annabi ki ba hagu ba idan a gida kai raka'atayn alfujir sunna ce ka kashin gida kai Ahmad az-Zahiri cewa yi ma wajibi ne duk wanda ya raka'atayn alfujir wajibi ne ya kashin gida shi a wajensa wajibi ne duk dukkan da annabi ya sal ya raka'atayn alfajr kafin ya tawo masallaci sai ya kashin gida Ahmad az-Zahiri yake cewa wajibi ne ma sai kai wannan amma idan a masallaci ka tawo kafin lokacin alfajr to kaga ba za ka yi ta ba sai a masallaci wal jum'a haka ma nafilar da ake yi bayan sallar juma'a manzo Allah a gida yake yana idan kai sallar juma'a in gida zaka dawo ko a gida zaka yi rak'a hadisi ya tabbata idan a masallaci zaka yi nafila bayan juma'a ko rak'a hudu zaka ita ce sunna hadisi ya zo cewa idan zaka yi nafila ta bayan juma'a a masallaci ko rak'a hudu zaka in a gida zaka yi rak'a biyu zaka dan ga wannan hadisi ya tabbata kamar yadda Imam al-Bukhari ya kawo cewa sallar ji Abdullah dan Umar nafila bayan magriba da nafila bayan isha da nafila da ake ta alfujir da ta bayan jalla juma'a manzo Allah a gida yake wa fi lafdin lil-Bukhari wani lafazi da Imam al-Bukhari ya kawo shi daga Abdullah dan Umar annabi ibn Umar قال sayyidina Abdullah dan Umar ne yake cewa haddathatni Hafsatu yace yayata Hafsatu matan manzon Allah ta bani labari annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yusalli sajdatayn khafifatayn ba'da ma yatlu al-fajr na na Hafsatu yar yar o sayyidina Abdullah dan Umar wanda yake ba wannan labarin yace ta gaya masa cewa manzon Allah bayan al-fajr yake to yana yin nafila raka'a guda biyu sauƙaƙa mana baya jin sura mai tsawo a ciki gajerun sura yake hadisi ya tabbata cewa abinda annabi ke karantawa a nafilar raka'atayn al-fajr a raka'a farko bayan fatiha yana karanta qul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta biyu bayan fatiha yana karanta qul huwallah haka matan annabi suka yi shi nana Hafsa nana sayyidina Ummu Salama nana Aisha ta haka suka yi kenan kai ma in a masallaci zaka yi ko a gida in ka tashi zaka yi raka'a farko fatiha da kulliya raka'a ta biyu fatiha da gurbuwallah haka ma Abu Huraira ya rawaito hadisi ga tace annabi sallallahu alaihi wasallam wata raya yayi nafila bayan magriba din a masallaci yace sai na jin shi a raka'a farko ya karanta fatiha da kulliya a raka'a ta biyu fatiha da gurbuwallah kaga gurare nawa kenan guje biyu haka annabi sannan hadisi ya tabbata idan annabi ya dawabi da dakin Allah Allah ya ce wattakhidhu min maqami ibrahim musalla idan kun yi gama dawabi ku zo ku yi nafila a bayan maqami ibrahim Abu Huraira Jabir sauran sahabbai suka ce abinda muka ji annabi yana karanta raka'a biyu nan raka'a farko fatiha da kulliya raka'a ta biyu fatiha da kulliya kaje kenan yawancin nafilfilin da annabi ke yi yana karanta kulliya ne da qul huwallahu sai ka dauka kai mai ita ce sunna an bayyana magana to nan Abdullahi dan Umar yake cewa ƴar uwa ta na nafsatu ta ce min cewa manzo Allah yana yin nafil fili raka'a biyu saukaka ba'da ma yatlu'u al-fajr bayan al-fajr yake to sai ya ce wa kanat sa'atan la adkhulu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fiha wannan lokacin ku bana shiga gidan annabi a wannan time din domin lokaci ne na sai mai gida ne a gidan bayan sallar al-fajr ko kuma lokacin da al-fajr yake to aka ga sai mai gida ne yake gidansa yace wannan lokacin bana zuwa shi yasa ita ta bani labari da na ga muku cewa annabi yana yin nafila raka'atul al-fajr a gida yace ya tace ta ga mu domin ba lokacin da nake shiga bane wannan ita ce amana ce ni amma wa'ancan na bayan magariba yana shiga a lokacin na bayan isha yana shiga a lokacin bayan juma'a yana shiga domin yasa ce a gida an fahimci magana ɗakin na Hafsa yana nan duk wanda ya je masallacin manzo Allah har yanzu yana nan ɗaki kuka je lokacin ka shiga masallacin annabi babu salam inda ake tafiya ziyarar kabarin annabi yana zuwa gaishe da manzo Allah idan ka kalli kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam inda yake a kwance ka juyo damanka inda alƙibla take daura da ɗakin annabin za ka ga wata taga taga da wato kofi kamar cikin riga bawan Allah nan haka kentin wato katakon taga yake an sako wani inji kamar kamera yana ɗaukar mutane nan ne ɗakin na Hafsa nan ne ɗakin na Hafsa kun san cewa inda annabi yake nan ne kuma ɗakin Nana Aisha idan ka huce ka gaishe da manzon Allah sayyidina Umar Abubakar yana kusa sayyidina Umar yana kusa duk su uku nan a ɗakin Nana Aisha suke to ɗakunan gaba za ku gari nan ne gidan Nana Fatima gidan sayyidina Ali ana ganewa nan inda ake tafiya a ziyarci annabi da ba masallaci bane ba ne masallaci ko da zaka ga wajen liman ba nan ƙari aka shigo da shi asalin masallacin shine cikin rauba ko wanda yaje cikin masallacin rauba inda munbarin manzo Allah yake ai akwai wajen liman nan ne ginin masallaci na asali to haka wanda kaje aikin haji ko kaje umara kai kokari ka shiga rauba in akai sa'a kai sallah inda wani waje da annabi kai kokari ka shiga rauba shine zaka gane yadda gidan yake wai yanzu ina ba ku labari dai dan dai wanda Allah ya samu yaje yanzu ya gane in ka shiga zaka gaishe da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka tsaya daidai kan kabarin annabi ka juyo zaka ga wata taga nan ne ɗakin na Hafsa ragowar matan kowace da ɗakin a lallai ku gane ba yanzu an gaya muku amma dai wannan saboda abu ne ku kusa Nana Hafsa bayan an binne annabi a nan takan tsa ta nan ta yi ziyara daga ɗakin ta da kalli da annabi ka ta gaishe shi sallallahu alaihi wasallam to sai dan uwanta Abdullahi dan Umar yake cewa ina ba ku labarin wayannan nafilfilin domin ni a lokacin da wannan raka'atul fajr sanda annabi yake da daddare ne ba lokacin da zan shiga gidansa ba saboda haka yar uwa ta ce ta bani labari ana ganewa yana wannan hadisin yana koyar da mu abubuwa da yawa abinda za mu koya wannan hadisin shine cewa ana son mutum ya dage ya dinga yin wayannan nafilfilin ka dage wannan ruwayar Abdullahi da Umar akwai ruwayar Nana Aisha cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yayi nafila raka'a 12 daga safiya zuwa dare Allah zai gina masa katon gida aljanna an dai zaka kiyaye ba wata lalura ce za ta hana ka yin nafila kullum baraka 12 to zaka dinga samun gida aljanna in kai yau kana da gida aljanna in kai gobe kana da shi aljanna sai ka tara gidaje da yawa mun kun tara filaye da muke a duniya to zaka tara gidaje a aljanna ginannu ba ma fili ba ah ai shine na Aisha za ta ga mana sai ta ce bari ku ji yadda ake tara tun ta ji ma sauki sai ta ce ga yadda annabi ke yin tashiraka sha biyu tace idan ake kiran azhar annabi sai raka hudu biyu sallama tace bayan azhar sai annabi ya raka nawa kenan shida tace bayan magariba sai annabi ya biyu tace a gida nawa kenan takwas tace bayan insha annabi ya raka biyu nawa kenan goma tace kafin bayan an kira alfitr kafin sallah asuba ya raka biyu nawa kenan kaga cikin sauki kowa kuma zai yi wannan hudu kafin azhar biyu bayan azhar biyu bayan magariba biyu bayan isha biyu kafin ayi sallah asuba an kaga baka samu ba baka zo masallaci da ba sai sahabbai suka ce to ba wasu malamai suka ce to ba mu ji an yi maganar nafila kafin la'asar an samu annabi yana yin nafila kafin la'asar so ɗaya so biyu haka amma ba kullum ba to aka ba sa cikin rawatib amma annabi yayi addu'a النبي يقول رحم الله امرأة صلى أربعا قبل العصر الله كي ومتمن ديرك اي نافلة ركعه وكافن أتاد العصر الله كي مسا رحمة جمان زال الله كي رحمة ومتمن دي صلى ركعه وكافن العصر الله كي مسا رحمة هذا سيك سامو كدنك يدنك شكمي رحمة من زال الله سيسر فياتب بتكما idan annabi wani abu ya tsare shi bai yi waccan kafin azhar din ba ana gane wa kafin azhar din bai raka hudun ba ya tabbata bayan azhar sai yi su haka ka samu dama ko ya tabbata wata rana aka ga annabi yana yin su sai ya ce na filfilin da nake ne kafin azhar ban samu nayi ba shine yanzu nake yin su kaga idan ka zo ne ban ya riga ya tayar kama kara to bayan azhar din sai kai su kai biyu kai sallama biyu kai sallama kaga hudu kenan sai kai biyu kuma kai sallama ta bayan azhar inda ka samu kullun kana yin raka'a 12 to kullun kana da gida fa a aljanna nafila tana kai mutun aljanna yawan yin nafila bayan ka soke farilla kana yin nafila yana da abin da yake tunkuɗa mutun aljanna da wuri ya tabbata a cikin sira da hadisi akwai wani yaro matashi dan shekara 6 7 8 ya kai manzalin balaga ba har ya kai shekara 10 shi abin da yake yi zuwa yake idan dare yayi sai ya zo kofar gidan manzon Allah an rufe kofa matattakalar kofar annabi ana yake bacci yana cewa idan annabi ya tashi fito ko yana da wata bukata sai ya je masa yaro dan shekara 7 8 10 yake da wannan tunani da annabi ya bude kofa zai yi alola cikin kiyamun laili wuffe ke tashi sai ya rike butar dinga zuba annabi ruwa annabi ya alola yana filfilin sa a gida na kiyamun laili a lolar da yake babu su annabi bai da ban daki a gida ba ban daki a gida lokacin da suke rayuwa su ba ban daki dan mutum zai kama ruwa dan jeji zai dan shi sai abin da zai ba kan da shi wanka kuma akwai ban dakin da nake rufe na tsuguno amma akwai wajen da ake kewayewa na wanka wannan ba laifi ana ci ku sani su ba wai duniya suka zo ba duniya aka zo ci ba amma ka ko ban ɗakin tsuguno babu a gidan Allah ku ne yanzu nan za ka ga an sa tayin an yi waye wani ban ɗakin ba za ka ga kai wajen kwanciya ne ma wajen ban ɗakin wani tas a to tsawana dan shi an hadda telefon a ciki ko ne ko zo cin duniya annabi ba duniya ya zo ci zo ko ban daki babu ban ɗakin tsuguno sai na wanka. To wannan matashin sahabu hakan da yake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yau da kullum, wata rana yana zuwa annabi ruwa sai ku ce wane ne, roƙe ni me kake so amma, wace alfarma kake so amma, tambaye ni me kake so, salli tambaye abin da kake so amma, sai ku ce ma'aikin Allah dan banna dan zan faɗa ma. Washe gari kwana biyu annabi ya ce ba na ce ka gaya mu abin da kake so ba, sai ce as'aluka murafaqataka fil janna, ya ma'aikin Allah alfarmar da nake so kai min, ina son in zamo ga ni ga ka aljanna, gidana gidanka kuma kullum mu zama mana tare. Sai annabi ya kalle shi ya ce wani ne ya gaya ma, inda yaro ne matashi, wani ne ya gaya ma ya raɗa ma wannan abin da za ka tambayar, don tambaya ce gundumemiya ta masu hankali masu wayo. Sai ce ba wanda na gaya ma. Annabi ya ce awa ghaira dhalik, annabi ya ɗauka zai tambaye shi ya ce a sai mai riga a sai mai hula, mun gane ai masa ta ba shi ka, sai ya ji kawai yaro ya tafi ololuwa. Annabi ya ce ba ka san wani abu ba, canje wata tambaya, ya ce wannan nake so ya maki hannu, ba abinda nake so irin yadda nake kwanciya kofar gida kullum zan ganka muna tare, to aljanna ma zan muna tare kullum ga gidana ga gidan. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa fa'inni ala nafsik bi kathrati sujud, to ni ma ina son ka taimaka min dan wannan bukatar taka ta tabbata, ka dinga yawan yin nafila, ka yawaita nafila za ka samu wannan bai mu cewa ka ba wata nafila kullum shi ana fila yi, waɗannan lokutan baya zama hira, na filfili kawai yake, yana da himma, na filfili kawai yake kowane lokaci, qiyamul layl, sallar walaha, sallar shuru, sallar zawal, wata sallah da kaje ana yi ta nafila za ka ga shi yake sai yayi, kana ne bukatun waje a babban aljanna ka zama abokin annabi ko kai sakaci. To da shi annabi sallallahu alaihi wasallam aljanna a babban waje suke, aljanna annabi ita ce ta farko ƙarƙashin al'arshin Allah ne, inda Allah yake cewa tajri min tahtiha al-anhar, wannan anhar ruwan da yake zubowa aljanna ya gudana ta al'arshi yake fitowa. To gidan farko bayan al'arshi shine gidan manzo Allah, ita ce kuma aljanna ta ƙarshe al'arshi a ƙarƙashin aljanna kai tsaye. To yaron nan sai ya ce ai ina son zama kusa da kuma annabi, sai ya ga Allah kullum a aljanna, ganin Allah kuma ya fi aljanna daɗi, duk ɗan aljanna zai ga Allah. Wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira, waɗanda suka shiga aljanna fuskokinsu za su yi haske saboda sun ga Ubangijinsu. Kusan Allah zai gayyaci mutane gab ɗin aljanna, gayyaci kowa ana kiransa, jefa da wani katon hol ne ba ka taɓa ganin irinsa, da kujeru an shirya kujeru na alfarma, mataki mataki mataki, kuma da dai anan in za a taro kun san akwai ‘yan high table, akwai ‘yan, akwai ‘yan, akwai ‘yan, haka za a ji a zauna fadar daga wannan shewa wannan shewa wannan, iya girman matsayinka, iya yadda kake bin Allah, iya kujerar da za a nuna ma kai, sai ta kai ta kawo ma an cika ba ma kujerar sama, ba dan babu ba ne, ana son a nuna ma irin matsayin kowa, sai ta kai ta kawo su a tsaye za su tsaya. Na zaune suna zaune, wasu suna tsaye, ba dan ba za a iya kawo kujerun ba a yadda dai kasan anan in ka je hall na taro an cika zaka samu wasu a tsaye suke ma ba kuje to ya matsayin kake kuma minna illa lahu maqam ma'lum to haka zaka zo ba a Allah dan aljanna wannan gayyata ta farko bayan an shiga aljanna ko ya zauna gayyata ce general bayan wannan wani ba zai saki ganin Allah ba daga wannan lokaci daga wannan ganin shikenan iya matsayin sa kenan a wajen Allah amma dai yana aljanna yana cin dadin da yake akwai kuma wanda za su kamar duk juma'a suke ganin Allah duk wata juma'a ta zo kamar duk sati akwai dan wata akwai an kullun irin su manzo Allah kullun da su je su ba saboda ganin Allah ya fi aljanna ba dadi lil ladina ahsanu al husna wa ziyada wa inda suka kyautata Allah ya ce zan ba su aljanna ita ce husna din ya ce wa ziyada wasu kuma za a yi musu kari karin nan shine ganin Allah karin nan shine abubuwa da dama aljanna daraja ce to wannan samari sai ya ce da manzo Allah ga abin da nake so manzo Allah ya ce ka taimaka min wajen yin wannan so haka ki daina saki ci da lafiya ta kafin sallah da ta bayan hadisi ya tabbata kuma wanda dai zai nuna ma cewa yin nafila tana kai mutum aljanna hadisi kudisi Allah subhanahu wataala yana cewa babu abin da bawa na zai min ya nemi kusanci da ni sama da yayi aikin da na dora masa ya dinga yin wajibin da na dora masa Allah ya dora ma wajibin sallar farilla guda biyar yace idan bawa na ya sallaci sallolin sa farillai wanda na dora masa sannan yake neman kuma shiga fada waje na yake yin nafila ya ta nafila bayan ya soke farillar sai in ji ina son sa sai na ji ina son sa duk mai yin soke farilla sannan ya zo ya kara da lafiya zan ji ina son sa Allah ya ce fa idza ahbabtuhu idan na ji ina son sa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru biha wa yadahu alladhi yaqtashu biha wa rijluhu allati yamshi 'alayha yace idan na ji na so shi to zai zama ganin sa zai zama wato zan zama jin sa da yake ji da shi mana ba abin da zaka saurara sai abin da Allah yake so zan zama ganinsa da yake kallo da shi ana ba za ka kalli komai ba sai abin da Allah yake so zan zama hannunsa da yake riko da shi ana ba za ka taba komai wanda yake Allah baya so zan zama kafarsa da yake tafiya da ita ba za ka taka ka tafi inda Allah baya so ba sai inda Allah yake so sai sannan sai Allah yake cewa wala in sa'alani la u'tiyanna wallahi in yaro in da abin da ya roke ni wallahi sai na ba shi wa in ista'adha bi la u'idanna yace wallahi idan ne neman tsare shi wallahi sai na tsare shi sannan nan manzo Allah yace idan Allah yana son bawa zai kirawo jibril yace jibril ina son wani dan wani ka so shi manzo Allah yace sai jibril yace yana son sa sai kuma jibril ya ga sauran mala'iku cewa Allah yana son wani dan wani ka so shi sai gabaki ɗayan halittar sama sai su ji suna son sai Allah ya sauko da kaunarka a cikin zukatan bayansa kuma duniya sai ga kowa yana son daga ga mutum kowa yana son su to Allah yana son su ba za ka samu wannan soyayya ba sai kana nafila bayan ka sauke farilla so haka a daina wasa da salloli na nafilfili kamar yadda shari'a ta zaburar da mu saboda haka wannan hadisin yana nuna mana mustahabbi ne mutum ya dinga yin wannan rawatib hudu kafin azhar biyu bayan azhar hudu ba a biyu bayan magariba biyu bayan isha biyu kafin ka tafi sallar alfajr malai yace annal asr laysa laha ratiba a wannan hadisi za ku ga sallar asr ba ta cikin sallolin da aka ce ga nafilfilin su ba sa cikin rawatib masu karfi wannan hadisi yana koyar da mu cewa wato yin nafila ta bayan magriba da sallar isha da sallar alfajr da ta juma'a abinda aka fi so a yi su a gida sun kula da a gida sun fi falala amma an kai a masallaci ba laifi bane yana da cikin abinda zamu koya wannan hadisin cewa sallar nafila ta kafin sallar alfajr ana son a yi ta saukaka kake dogon karatu a ciki kuma yadda ya tabbata ga abinda annabi yake karanta raka farko fatiha da kuliya raka ta biyu fatiha da kulhu wannan ga hadisin wannan da nace muku arba'in qabla dhuhr hadisi ne da imamu tirmidhi ya kawo daga ummu habiba yake cewa annabi yana yin hudu ne kafin asar sannan biyu bayan asar wannan nafilbili ana son mutum wanda ake yin ta kafin farilla saboda mutum ya tsarawa kansa cewa yanzu zai shiga sallah din babba ta farilla sannan hikimar yin nafila bayan sallar farilla shine dan su ta toshe ma jibin da kai a sallar farilla kun san akwai wanda kafin farilla ake akwai kuma wanda bayan farilla kamar yadda muke sallar magriba kaga bayan magriba ake nafila to nafilar da kai bayan magriba dan ta toshe barakar da kai a sallar magriba yanzu za mu sallar isha in Allah ya yarda to bayan sallar isha kuma ana nafila to nafilar da zaka yi ta bayan sallar isha dan ta cike ma gifin da ka yi a cikin sallar farilla ta mantuwa ko tunani hankalinka ya tafi wani waje wannan nafilar sai ta toshe maka wato abin da ya faru hadisi na gaba mallam ya ce na Aisha ta radiyallahu anha na Aisha ta rawaito hadisi Allah ya dada na Aisha قالت تكيتشوا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر أنا أجد باب وتنافلة دمن زن الله يداكي كل سيئتا بايا فاشي كو يأيت فيها كو يناغري إتتي سمر سلر ركعتي الفجر ركوي النبي كافن سلر الفجر للي كداجي كرنجرس إن كان أجد أكي كرن سلر نبي ku kai su a gida kai su a gida kun ku kana masallaci ne shi ma sai kai a masallaci wa fi lafdin li muslim wa ni lafazi wa da imam muslim ne yayi kawo shi manzo Allah yana cewa rak'ata al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha kaga wannan nafil fulun guda biyu bayan al-fajr yake yo yake to yin su kai su yafi a dauko duniyar nan ka cukan a baka ita da abin da yake nuna wannan nafilar guda biyu kadai a wajen Allah sun fi duniya da abin da yake cikin duniya wanda duniyar nan akan ta muke ta fada muke ta fafutuka ake ta kaza a kashe wannan a soki wancan a yi wancan a yi wancan jafai saboda duniyar da abin da yake ciki to manzo Allah ya ce yin nafila bayan alfijir ya keto wannan nafilin guda biyu sun fi duniyar da abin da yake ciki dan ka san duniyar ba komai bace a wajen Allah dan kuma ka san muhimmancin wannan nafila so ka kakkai sallar alfajr baka samu kai rak'atul alfajr suna da muhimmanci suna da lada to ka zo baka yi su ba sai ya zama cewa ka zo ka tara anta da sallah mutum zai iya yin su ne sauri sannan ya fi sallar da su bai ko ko ya zai mana ka zo kana zuwa yanzu an tare sallar asubahi ka san neman kuma zai dogon karatu to sai ka koma gefe kenan kai nafilar rak'a biyu tun da su sauka gane sannan ka zo ka jona ka shiga sallah ko ko ya zai aka wasu suke na shi ya gani a masallaci wani da ya zo an tare sallar saboda kwaɗayin wannan ladan sai wuf sai sauri ya nafilar rak'a biyu sannan sai ya zo ya jona ya bi sallar kuma alfajr amma haka kuskure annabi ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi yake cewa idza uqimat as-sala fala salata illa allati uqimat an dai an sada sallar farilla to ba a yi wata sallah sai wanda aka tayar wato in ka zo ka tara an tayar da sallar farilla ta sallar asbahi ka kabbara ka bulima kuma lan bayyana ta'tal fajr bukata da tarin lada hadisi ya tabbata wata rana manzo Allah yayi sallar alfajr da ya sallame da ya juyo sai ga wani ya tashi bayan an sallama din ya tashi yayo wata sallar raka'a sai kalle shi yace wane sallar asba din ta koma raka'a hudu ne naga mun yi guda biyu tare da kai kuma yanzu ka tashi kana yace ya rasulullahi sanda na to ka tara ta sallah ni kuma bai raka'a ta alfajr a gida ba sune ne yi su yanzu annabi su to shikenan annabi su me kenan ya halatta ya halatta so haka idan kai ka zo ka samu ka raka'a ta alfajr ba ka ta da an da sada sallar farilla sai kai sallar asuba tare da liman idan yayi sallama kai tasbihinka sai ka tashi sai ka kawo guda kai kana da kuma damar da zaka jinkirta sai rana ta fito sai ka yi kuma yadda malikiya akan haka su kuma malikiya ba su yadda ayi nafila bayan sallar asuba ba sai suka ce in baka raka'a ta alfajr ba sai ka bari sai rana ta fito sai ka lokacin walaha sai ka tashi kai raka'a ta alfajr ma'ana ita zaka yi biyanta don ku san muhimmancin ta ita hafiyanta ake ko rana ta fito za ta biya lallai tana da muhimmanci Annabi ya ce ta fi duniya da abin da yake cikin duniya so haka kar ka zo kai sa'ar an tada sallar farilla ka asbahi kai sallar kuma baka samu kaira lallai ko dai ka tashi a sannan ka yi ko kuma ka bari sai gari ya waye rana ta bullo sai ka yi su an fahimci magana saboda muhimmancinta saboda ladanta ya ishe ka a ce ma ga wannan hadisi da wato anana shi ta ruwaito wanda Imam Muslim ya fitar cewa manzo Allah ya ce yin nafilfil raka'a biyu kafin alfajr sun fi duniya da abin da yake ciki wannan hadisin Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito shi za mu karu a cikin wannan hadisin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba yana yawan yin nafilfil duk abin da ke nan nafila ne bayan farilla annabi yana yin shi wannan hadisi yana nuna mana wato raka'atul fajr tana da matsayi na daban domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana dagewa ya yi ta kuma gashi annabi ya ce mana ta fi duniya da abin da yake cikin duniya na uku yana daga cikin abin da zamu koya wannan hadisin cewa raka'atul fajr dinnan ana yin ta ko kai matafiyi ne ko kana da ba kamar ragowar nafilfili ba kaga kai matafiyi ne ba a yin nafila amma raka'at al-fajr annabi yana yin ta ko yana gari ko baya gari sabanin bin nan kafin asar ko hudu kafin asar ta bayan magariba ta bayan isha wannan idan ka yi tafiya ba sa kan wannan yana nuna mana kaga karatun baya da muka wuce akan jami'i falalar jami'i da wajibcin yin jami'i da malam kuma ya zo yana yi maganar nafila wannan yana so ya nuna ma cewa wato sallar nafila ba wajibi ba sai an yi ta mutum yi ba kamar sallar farilla ba ce domin gashi an ce mana ma wasu daga cikin nafilfilin annabi a gida yake nafila bayan isha bayan magariba ta alfajr da ta sallar juma'a da a gida annabi kaga jam'i kuma annabi ya hana yin sa gida ba mun ji a karatun da ya wuce cewa annabi ya ce zai sa a tada sallah ya dora wani limanci ya tafi gidajen ya ɗebi wasu mazaje da ƙarairufi da katakwaye wato ciyawa da sauran kayan makamashi ya je duk gidan wanda ba sa zuwa sallar jami ya ƙona su a ciki kun tuna a yi hadisin da muka yi to amma yanzu da annabi sai yana yin nafilfili a gida yana wanda yana nuna mana cewa sallar nafila ba a yi mata jami ba dole ba ne ba wajibi ba ne a yi mata jami don haka dai mu sani ya bayan Allah dage wato sallolin nafilfili suna da muhimmanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin su kar kai sakaci da su sakaci da su kana barin lada da ya wuce maka kuma yana nuna ma alkhairi da yawa ya wuce ga annabi yana yin su a gidansa Zalasu Sallam yana cewa ku raye gidajenku da yin nafilfili, kar ku mai da gidajenku ya zama makabarta, nafila ku dinga yin ta gida, nafila dinga yin ta gida, kar ku sa ɗakunanku zama kabari, kar ku mai da gidajenku ya zama makabarta. Alkhairi da yawa yana, isa za ake son kiyamul laili, tahajjudi da cikin dare, ku tashi a ɗakin. Shi isa wa mai yin tahajjudi, mai kiyamul laili za ka ga cewa ba shi da matsala. Saboda mafi yawan masu yin tahajjudi masu yin kiyamul laili a gida, kaso 99.9% saboda Allah suke. Ba don wani su burge wani ba. Shi isa yawancin wanda za ka ga yana kiyamul laili yana samun biyan bukata. Bukatarsa tana biya. So a lokacin daga kai sai Allah. Ba ma irin cikin duhu, ba wanda yake ganinka, ba ka ganin komai, ba abin da yake shigalta kai. Don haka mu dinga ƙoƙarin yin su, mu dinga kiyamul laili, kuma ba mai yin kiyamul laili sai wanda Allah yake so. In kai kana kiyamul laili to, ku gode wa Allah, Allah yana son ka. Saboda matsalar kokawa ake da shedan da zuciya, lokacin sai ga shedan yana jijjiga ka. Dan sauran lokaci kana buɗe ka duba gogonka a cikin waya ka ga ƙarfe 4 saura kwata ka da sauran lokaci bari zuwa 4 da rabi na kai sai kawai saki sai ka saki sai ka ga mutum ya saki tambar zalla ya ce mana shi dan da yake zuwa sai ya dinga ma irin jijigan nan da mace take wadanta dan ya bacci haka haka shi dan yake dan shaki kar ya baka ka samu lada kuma wannan lokacin sannan ne Allah yake cewa ina mai bukata an biya masa wai bai da bukata shi mun bukatu ma kala kala rututu ma shi yau wai bai da matsala din muna da shi annabi ce Allah zai tashi zai sauko sauko wanda ta dace da shi sulusul layl al-akhir sararin samaniyan nan ta duniya da muke gani irin yadda shi ya san yadda yake saukowa zan Allah ya ce Allah zai dinga cewa lokacin sulusul layl al-akhir a yanzu karfe 2 saura kwata daga sannan yake fara har al-fujr har a kira al-fujr har al-fujr yake to Allah yana cewa waye zai roƙe nan bashi waye zai kira nan amsa masa waye zai tuba an karbi tubansa waye zai ce yana son gida an bashi waye zai ce in gafarta masa waye ke son yafe masa waye ke son bashi yaya waye ke son bashi lafiya waye ke son bashi kaza zalla ya ce Allah zai ta wannan shelar ha al-fujr yake to zalla ya ce wazalika kullu layl kuma dittare shi Allah ya wani har wannan daren da muke ciki amma fa sai kai ku fara shi dan ba zai baka amma zai baka dama ta duba waya kana ta caci har ɗaya na dare har biyu na dare idan ka bi kana caci duba nan ka shiga YouTube ka shiga wacece ka shiga kuma a lokacin da kake wannan duba-duban tangararin kafin ka zo ka fara yiwuwa idan ka fara yaji kana buɗewa sai cire ma yaji sai mutum ya dubawa ya duba wancan ya duba wancan ya duba menene me aka update mu me aka amma da bacci ka kwanta da wuri ka tashi wannan lokacin sai ya hana ka sai ta jijjiga ka musamman in gari da sanyi sanyi sai ka ja barbu sai an jima sai dai kai ba ka ba ya sa ba sai dai ka ja na ta da igama ko mutum to wannan kai sa aka samu sallar farin wani ku sai gari ya waye tangaran nan zai tashi sallar rana sallar safiya waka ka yi ƙoƙari ka dinga roƙon Allah ya Allah ka sa in zama cikin masu tashi suna kiyamul laili kuma wallahi duk bukata ka sai Allah ya biya maka duk matsalar ka in kana kiyamul laili Allah shi ya kan ce mata sai an ta maulada ita can man a ce ka yi wa Allah kira ka san kun san lokacin ka sa shi uku ake in ka tashi kiyamul laili za ka kasa lokacin ka uku lokaci na farko kai sallah قوموا لله قانتين. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. الله يا أبو منزع الله يكتوى كان قيام الليل يكيدوا السحابا هنا قيام الليل. إذن كيس اللولم دع الله هوري ماذا كنت كثارا وكان كما عدد عند ذاك دوام كل سوداك ما وزيك أبو سليوك أنا بركة أقوم شاديك يبيو يسلم بيو يسلم بيو يسلم بيو يسلم بيو يسلم سيتكار برادا abin da ake so wanda zaka dawoma kai in ba zaka yi wannan 11 ba ko uku ka dane ko biya ko bakwai annabi ce wanda ya samu dama a cikin ku yayi hutarin sa raka 9 to yayi in bakwai ne ma yayi in 5 ne ma yayi in uku ne ma yayi in 1 ce ma yayi amma ka dawoma habbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla ba aikin da Allah yake so irin wanda zaka dawoma kai ko da ka danne ko kaka lura yanzu kana da nishadi kana da kunciya ka eh ka yi wurin da manzo Allah ko musha da inda baka dore ake ba dauki wanda koda shekaru sun zo ma ba za ka gagare su an fahimci magana idan kai sallah sai ka rage lokacin addu'a kai sallar kuma sai ka zo ka tazabdawa Allah kirari kana addu'a in kai addu'a sai kuma ka rage lokacin karshe abin da aka fi so istighfari wal mustaghfirina bil ashar wa bil asharihum yastaghfirun annab Allah yana yaban mutanen kirki yace su ne wanda zaka ga suna yin istighfari lokacin sahur wanne ne lokacin sahur shine kamar ya zama ya rage kamar saura minti 20 minti 15 minti 10 alfajir yake to kanan ba abin da zaka yi sai istighfari استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه وسيد الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وكدن جاي يرن من من الله يجي ربي اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور ربي اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور وكدن لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين كما استغفرت هر اجي كما ان كرا سلام kunka kasa koyoshi ko da karfe 4 ka tashi wani bangaren kai sallah wani bangaren kai addu'a sannan na karshe shine ake yin istighfari kullun ka gwada ka gani Allah zai biya ma bukatun ina samu dace wannan shine karshen wannan babu shi kuma Allah ya kai mu babi na gaba shine wanda yake al-adhan wal iqama wannan yayi musu matashi ko babul adhani wal iqama shine wanda zamu tashi mu Allah ya tuni wanda muka fada daidai Allah ka ba mu ladan wanda muka kuskure Allah ka yafe mana Allah ka sa mu cika da imani Allah ka rufa mana sirrin duniya da lahira Allah muna roƙonka rahmatka muna neman sirri daga sabaka ya Allah kai ne ubangiji Allah kai kace mu roƙe ka mu kai mana alƙawarin mu roƙe ka zaka amsa Allah tabbas kana amsa baka saba alƙawari Allah mun daga hannayen mu muna roƙonka kamar yadda ka umarce mu muna ƙauna muna roƙon ka amsa mana kamar yadda kai mana alƙawari Allah mun tuba daga dukkan laifukan mu Allah ka karɓi tuban mu Allah ka gafarta mana Allah kai mana afuwa Allah kai mana rangwame Allah mun tuba Allah ka karɓi tuban mu Allah ka gafarta mana Allah kai mana afuwa Allah kai mana rangwame Allah mun tuba Allah ka karɓi tuban mu Allah ka gafarta mana Allah kai mana afuwa Allah kai mana rangwame Allah muna roƙonka rahmatka muna neman sirri daga azabanka ya Allah yadda ka hada mu wannan masallaci muka saurari hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna roƙonka da sunayen ka kyawawa da sukofinka madaukaka dan rahmatka dan jin kanka dan alkhairinka Allah ka sanya mu a cikin cetan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hada mu da mu da shi gabaki daya a cikin babban aljanna jannatul firdausil ala Allah ka azinta mu da jannatul firdausil ala Allah ka azinta mu da jannatul firdausil ala Allah ka tsare mu gabarin wuta ka kare fuskokin mu gabarin wuta Allah ka nisanta mu gabarin wuta Allah ka azurta mu da jannatin firdausil ala Allah ka tsare mu ga binin azabar kabari duhun kabari kuncin kabari tashin hankali na kabari Allah ka kiyaye mu Allah ka ba mu sabati a duniya da lahira ka ba mu lisanin sukun fil akhirin ya Allah muna roƙonka da sunayen ka kyawawa da sukofin ka madaukaka marasa lafiya na cikin mu nan Allah ka ba su lafiya